Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan dare na yau Talata 6 ga watan Yulin shekarar 2021. Baba Yakubu Makeri ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki. Daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji fashin baki da wani mai shari'a kan harkokin yau da kullum ya yi mana akan sace-sacen 'yan makaranta da kuma yanda lamarin ke shafan harkokin ilimi a arewacin Najeriya. Muna da rahoto akan illar shan tabar sigari wanda wakilinmu a kudu maso yammacin Najeriya ya aiko mana. Bayan haka, Mustapha Nasir Batsari na dauke da rahoto na musamman akan matakin da gwamnatin jihar Kogi ke dauka na bunƙasa tattalin arziki a jihar. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar Nijar, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya. Adadin waɗanda suka mutu a wajen da aka samu rushewar gini a jihar Florida ya kai 32 a yau Talata, inda aka sake gano gawawwaki guda 4 daga cikin ginin da ya rushe. Har zuwa yanzu akwai mutane 113 da ba a gano ba. Ma'aikata suna ci gaba da tono cikin buragizai da ya rage a ginin da ya rushe mai hawa 12. Jami'an ceto rayuka sun ce suna ci gaba da neman waɗanda suka rayu, amma har zuwa yanzu ba su gano ko da guda ba tun farkon awannin da aka samu rushewar ginin. Mun san cewa duk wayewar gari yana ƙara zama da wuya a ga wani abin al'ajabi ya faru, in ji Maggie Castro, ɗaya daga cikin 'yan kwana-kwana na sashen kula da kashe gobara ta Miami-Dade, lokacin da yake bayani ga iyalan wanda abin ya ritsa da su. Shugaban sashen kwana-kwana na Miami-Dade, Alan Kominski, ya gaya wa manema labarai a jiya Litinin cewa masu aikin ceton suna aiki tukuru, kuma yanzu sun samu damar shiga duka cikin baraguzan ginin da ya taru bayan da sauran ginin yake rushewa. Asusun tallafawa kananan yara, wato UNICEF, ta ce yara miliyan 4.5 a Sudan ta Kudu suna fuskantar tashe-tashen hankula, sannan ta ce kungiyar tana buƙatar ƙarin tallafin kuɗi domin taimakawa. Wannan sanarwa tana zuwa ne daidai lokacin da ake murnar cika shekara 10 da samun 'yancin ƙasar. Kungiyar ta ambaci yaƙi ambaliyar ruwa, fari da matsalar tattalin arziki a matsayin manyan matsalolin ƙasar. Ta kuma ƙara da cewa yarjejeniyar zaman lafiya da aka yi na baya-bayan nan kaɗan ne kawai aka aiwatar. Asusun UNICEF ya ƙara da cewa ana buƙatar dalar Amurka miliyan 180 don taimakawa yara masu rauni a ƙasar Sudan ta Kudu. Ta kuma ce mutane kimanin miliyan 8.3 a Sudan ta Kudun suna buƙatar taimakon jin ƙai. A cewar su, adadin ya haura lokacin da aka samu yaƙin basasa ta shekarar 2013 zuwa 2018. Bayan da gwamnati ta kasa cimma burinta game da kaiwa wani matsayi na rigakafin corona kafin zagayewar ranar samun 'yanci, yau Talata shugaba Biden zai sake kira ga waɗanda ba a yi wa rigakafin ba da su karɓi alluran domin kare kansu da kuma wasu daga cutar corona, musamman wannan sabon nau'i na corona da ya zama abin damuwa. Ana sa ran shugaba Biden zai yi wannan jawabi ne a fadar White House dangane da shirin rigakafin COVID-19 da nuna damuwa kan ƙaruwar nau'in Delta da ke ƙara yaduwa a faɗin ƙasar. Gwamnatin Biden ta so cimma burin ganin kashi 70 cikin 100 na manya a Amurka sun karɓi rigakafin alluran COVID-19 kafin 4 ga watan Yuli. Cibiyar kula da cututtuka da kuma rigakafi ta Amurka, CDC, ta ce a ranar Juma'a kashi 67 cikin 100 sun karɓi allurar farko ta COVID-19, kashi 47 cikin 100 kuma sun karɓi duka alluran biyu. Shugaban ya bayyana cewa an samu nasara a taron murnar zagayowar ranar 'yanci a yammacin ranar Lahadi a fadar White House, inda shi da mai ɗakinsa Jill Biden suka samu damar gaisawa da mutane 1,000 da aka gayyata, da suka hada da ma'aikatan agajin gaggawa da ma'aikata masu mahimmanci da kuma ma'aikatan tsaro. An tuhumi waɗansu mutane 9 a Hong Kong da zargin ayyukan ta'addanci bayan da aka kama su suna ƙoƙarin hada bama-bamai a gida. 'Yan sanda sun bayyana yau Talata cewa an kama mutanen da suka hada da maza 5 da mata 9, 'yan tsakanin shekaru 15 zuwa 39, da suka yi kiran kansu jaruman kwarai a jiya Litinin. 6 daga cikin 'yan kungiyar ɗaliban makarantar sakandare ne. Babban superintendent 'yan sandan Steve Lee na sabuwar rundunar tsaron birnin Hong Kong ya ce kungiyar tana kokarin hada bama-bamai ne da wani sinadari mai hatsarin gaske a wani daki da suka kebe a gidajen kwanan dalibai. Lee ya ce kungiyar tana shirin dasa bama-bamai ne a wurare daban-daban na birnin Hong Kong da suka hada da hanyoyin karkashin kasa da tashoshin jiragen kasa da kotuna da kuma wuraren tara shara. Ya ce 'yan sanda sun kuma kwace tsabar kudi dalar Amurka 11,000 suka kuma toshe ajiyar banki ta kudin da ya kai dala 80,000 da suke kyautata zaton yana da alaka da ayyukan ta'addanci. An kuma kwace waɗansu kayayyaki da suka hada da tsarin gudanar da aikinsu da kuma shirin barin birni bisa ga cewar hukumomi.
Adai da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, masu sharhi na ci gaba da tsokaci akan sace-sacen yaran makaranta a arewa maso yammacin Najeriya, lamarin da ya sanadiyar rufe makarantu kimanin 600 a arewacin kasar a cewar kungiyar Amnesty International. Sha'ibu Idrisu Miƙati mai sharhi ne akan harkokin yau da kullun ya mana fashin baki akan wannan batun, yana mai cewa
wannan wani bala'i ne, wata annoba ta afka ma Najeriya, kuma musamman arewan ma ta masu yamma, wato northwest kenan a turanci. A tsakanin ababen nan guda biyu ko uku mun shiga wani halin kakanikayi. Makarantu ana rufe shi, gonaki an hana mutane su je su noma, matauci na kasuwanci mutane sun kasa yi. Kaga kusan za a ce ginshikin rayuwa baki daya ya shiga karnin lahaula. Ba karamin tashin hankali ba ne, ba karamin abin damuwa ba ne, saboda idan yara ba su samu ilimi ba za su zauna babu, wato da jahilci kenan. Kaga mun shiga wani halin kakanikayi. Idan jama'a ba su iya noma gonakinsu ba, yaya za su yi su ci da yan uwa ko iyalansu? Idan masu hannu da shuni ba su iya samun yadda za su juya dukiyarsu ba, mai tafiya Kano ya sayo kaya, mai tafiya Eko ya sayo kaya, ya dawo ya sayar da bai samu yayi ba, kaga me zai yi? Zai zauna kenan yana cin uwar kuɗin har sai ya zo ya gama ya durkushe baki daya. An shiga wani halin kakanikayi.
To bari mu duba, akwai kananan yara 'yan shekara 4-5 da har na makarantar Kagara wanda yau sun shafe kwanaki 40 suna hannun masu garkuwa da mutane. Ya kake ganin makomar irin waɗannan yaran da aka sace su daga makarantunsu?
Makomarsu makira ai ba karamin tashin hankali ba ne. Farko dai tukun yaran nan a cikin zukatansu za su samu wani miki kusan wanda a rayuwarsu ba za su taɓa mantawa ba. Wato abinda ake kira a turanci indelible mark, an masu wani rauni wanda iyakacin rayuwarsu ba za su iya mantawa da wannan raunin ba, kuma ba zai goge a zuciyarsu ba. Sannan na biyu, an tauye masu wato rayuwa tun da sun saba su shiga su tashi su je makaranta, ko sun taba su kwanta a wuri mai tsafta, ko mun yanda suke gidan iyayensu yake. Yau an maida su a cikin daji, suna karkashin itace ko kuma suna cikin bukoki. An bar su a cikin daji, kwari na cizonsu, sauro na cizonsu, Allah kaɗai ya san iyakacin cututtukan da ba su ɗauka. Ai, bala'i ya ce bala'i, sai dai mai ta ina da zahi wa ina ilai rakiwa a kan waɗannan yaran, saboda gobensu tana da wahalar da za ta yi kyau, saboda kusan duk ranar za su kwanta su bacci, ko da an sako su yanzu zai wuya su samanta da wannan karni da suka shiga.
Kai zance ko da an sako su, ya kake ganin kokarin da mahukunta ke yi na neman a sako waɗannan yaran?
Muna ganin kasawan gwamnati, Bahaushe yana da karin magana, a gaban gwamnati babu gabin nan, babu wanda za a ce kangarare sai dai kyalalle. Yanzu ya za a yi a ce muna da ƙarfin soja, muna da ƙarfin ɗan sanda, muna da ƙarfin ƙalleten asiri, muna da yarjejeniya da ƙasashe da yawa na zaman lafiya, a ce ƙasar Najeriya gwamnatin tarayya ta kasa kawo ƙarshen wa'innan ta'addanci ko 'yan ta'addan da suka addabi arewar Najeriya. wallahi tallahi ko da za a ce wasu daga cikin mutanen da za a rasa mutanen kirki ne ya kamata a ce an wayi gari shugaban kasa ya bada dama in bama baman nan za a jefa a jefa bama baman nan a dace a dace rukan nan wanda duk Allah ya kawo karshen rayuwar shi ya tafi lahira amma mu zauna yanzu a baki ya babba yau babba gobe ba kullun abubuwa an lalacewa suke yi shin wai sai Najeriya ta zauna kala zuba ne kusan babu gwamnati shine za a samu karshen wannan abun.
Shaibu Idris Mikaci kenan mai shirya akan harkokin yau da kullum a Najeriya. Hukumomin kasa da kasa da na cikin gida sun dade suna jin hankalin al'umma akan illar shan tabar sigari ga lafiyar dan adam da matar tattalin arzikin sa. Akan haka wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya mana nazari akan wannan batun ga kuma rahoton da ya aika mana daga Ibadan.
Tun shekaru da yawa da suka gabata ne ake samun masu shan taba sigari maza da mata a sassa daban-daban na kasashen duniya. Masana kiwon lafiya da harkokin lafiya sun shayin gargadi a game da illar zukar taba sigari domin tana kassara lafiyar bil'adama. Wani binciken masana kiwon lafiya ya nuna cewa kimanin mutane 146,000 ne ke halaka a nahiyar Afirka a sakamakon busar taba sigari. Duk da dimbin yekuwar masana lafiya bil adama a game da illar shan taba sigari har yanzu wasu na sha wasu kuma ba su shan taba sigari. To ko menene dalili? Na tattauna da wasu mazauna birnin Ibadan na jihar Oyo a game da shan taba sigari.
Sunana Alhaji Karayi wanda aka dan DJ a cikin garin Koko.
Kana shan taba sigari?
Eh, na shan sigari da amma na bari.
Saboda me?
Saboda dai ta sanna ciwo ko ba ta da unhwani ga ciki.
Wannan irin ciwo kai a sakamakon shan taba sigari?
To na sha ta sai na kama twali ina tudda me ina kakaro kutai min kurji ga ciki ina kakaro sai jini ya fito sai na je ina doctor na auna ni sai ya ce wani ka din shan sigari saboda huhunka tana bata ma ci huhu na cikin ka shi an bani sai na bar shan sigari koma ga cin goro.
Sunana Sa'idu Musa a jihar Kebbi a cikin garin Ruwan na Gindi. Taba sigari ban taba sha ba ran da ni tashi.
Me yasa baka shan taba sigari?
Abin da yasa nace ban shan taba sigari Mallam Hassan Umar Tambul ko da ta haina da yaya wanda ka shan sigari a misali duk lokacin da ya sha sigari na Mallam Hassan kamin ma ta fara kuwa da sai ga hukunci lokacin da duk yayi daji in yayi zuwa duk gehe-gehen nan kana jin warin shi sai aka nuna mai cewa ne abin ga bayan yana haram kuma yana cutar da lafiyar kamin ya kamace ka matsayin ka kai na yayan waɗannan yaran kamin su ga akidar ka yace in bari an gace to ka bari. To lokacin da na ga bari sai na ga jikin ya zo normal ya yi kiba ya dawo mutum daidai. To ni kuma nace to ni kan gaskiya ko da ina ganin wadansu suna sha ni kan gaskiya Allah bai kaddaran ba.
To ko menene hukuncin shan taba sigari a addinin musulunci da na Krista ga wasu shugabannin addinan biyu?
Musa Muhammad Kelluri limamin masallacin Juma'a na karar Ibadan. Hukuncin mai shan taba sigari a hukuncin musulunci haramun ne kada domin Allah ta'ala madaukakin sarki yace mana wala tubazir tabzira kada ku yi barna yin barna innal mubazirina kusanni cewa su mabarnata kanu sun kace sance ikhwana shayatin ko shedan wa kana shedan shi ko shedan ya kasance da rabbi ga ubangijin sa kaforan mu yawan kafirci ne taba sigari haramun ne kada.
Ranar Rabbi Silid Mayango mika ga ya haranta sha taba sigari domin bai da kyau ina ka rayuwa wanda bai tsaka a ciki addini Krista ba alita ce duk addini zaka sha maka mai waka ka sha shi domin zaka aika tabubuwa wanda ba su da kyau dole da haka sha taba da ya duka hanyar su daya ne ya sa addinin Krista ya haranta sha taba.
Wani likita dake garin Onudondon waje da birnin Ibadan yayi ƙarin haske a game da illar shan taba sigari.
Sunana Muhammadu Dr. Ibadan.
Dr. Muhammad, menene illar shan taba sigari ga lafiyar dan adam?
Illar shan taba sigari ga lafiyar dan adam dai da kama duba kwalin taba sigari zaka ganin ma an rubuta dangerous kenan tana ba tana iya tana cuta ma fufu na dan adam zaman to wajen lumfashin shi zai bata mai fufu zai samu matsala wajen lumfashi sannan kai a takaice ma dai kai sigari gaba ɗaya ba ta da kyau a lafiyar dan adam.
Tsayin ka na za ka ba masu shan taba sigari?
To ni shawarar da zan ba ma shan sigari duk mai son dai lafiyar jikin shi ko son jikin shi ya samu garkuwa mai kyau garkuwar jikin shi da yake ya dama rabu da ita a takaice.
ya daina shan taba sigari
eh daina gaskiya
masana kiyon lafiya da su nuna cewa zukar taba sigari yakan kai mutun ya baro ta hanyar lalacewar huhunsa kana ana samun matsalolin rashin lafiya iri-iri a sakamakon shan taba sigari don haka jama'a su kiyaye Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
agaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga Mustapha Nasir Batsari dauke da rahoto na musamman akan matakin da gwamnatin jihar Kogi ke dauka na bunƙasa tattalin arziki a jihar
Gwamnatin jihar Kogin Najeriya ta kaddamar da wani kwamiti na musamman akan bada shawara game da bunƙasuwar tattalin arziki a jihar a lokacin da yake kaddamar da mambobin wannan kwamiti gwamnatin jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello ya ce aikin kwamitin shine ya zakulu masu hanyoyin bunƙasa tattalin arziki a jihar musamman zakulo masu ma'adanan karkashin ƙasa da aka watsar da su a baya haka zalika gwamnatin jihar Kogin ya ce za su dubi fannin noma domin kuwa ƙasar ba ta da wata mafita da ta wuce fannin noman da aka kusan watsar da shi a yanzu bayanai dai sun nuna cewa jihar Kogin na da kallar ma'adanan karkashin ƙasa har guda 29 zuwa 32 daga kala 44 zuwa 46 da ake da su a fadin Najeriya. Injiniya Abubakar Bashir shine kwamishinan kula da harkokin ma'adanan karkashin ƙasa na jihar Kogin ya yi ƙarin haske akan manufar gwamnatin Kogin akan wannan al'amari.
Abu da gwamna yana so ya yi shine zai jawo mai ilimin kowa mutanen jihar Kogi State wanda suna waje suna da ikokorwa wanda zai iya taimake mu don yadda za mu yi mu doka waɗannan mineral resources mu jiwe ta ya zama arziki wanda ainihin jihar namu zai dinga mu'amala da shi. Da ya sa shi ya zo na ya ce wannan diversification wanda ana ce daga bangaren abin oil dawo na mineral resources shi na shi ba ba shi zai yi ba kaza gwamna na baya yin baki abin da ya sa duk ya ce zai yi shi ne zai kaza wannan ministry domin abin da ya sa ya aka yi establish wannan ministry shekara daya yanzu shekara daya da wata shida muke yanzu nan in ba ka ba mu da ita da amma saboda shi ne ya kawo ni cewa ni ne zai in driving yanda za mu yi mu samu ainihin abu da ya sa ya establish
wannan
administration wannan gurin yanzu muna da mineral resources kasan federal government ne shi ne da ainihin abu da yana cikin kasa based on exclusive rights nasu ba za mu iya ce wannan mineral resources da muka gani namu ba ne amma kasan namu ne masu kasan mutanenmu ne sai dai in haji akwai amda a cikin natural royalty wanda ya samu any investor zai ya zo ya je ya gani a bashi license ya samu license zai zo sai dinga shi ma ya kokare inda zai exploring minerals so lokacin exploration man shi ne zai ba da royalty ma federal government daga gurin da federal government shi zai ba mu a jihar namu 13% derivation yanda ana yin ma masu oil wanda suna da mai a kasansu ba amfanin shi kenan shi ne mu ma za mu iya samu 13% derivation based on reality wanda aka ba federal government
to a jihar Niger kuwa matsalar tsaro ne ya kawo cikas akan lamarin ma'adanan duk kuwa da yawan ma'adanan da Allah ya huwacewa a jihar Niger Mr. Sunday Kolo shine kwamishinan kula da harkokin ma'adanai na jihar Niger
to amma ka gani cewa da yawa mutane suna shiga daji ba su da wanga cooperatives ba su da dama daga wurin federal government ka ga sun zama illegal matakin da muka dauka because of madanan tsoro da ke faruwa a duk Najeriya yanzu
eh wato tsaro
tsaro mun bi daji ka muna gaya musu su daina aikin to some of wuraren da muka je mun gano cewa su mutanen ga sona da makamai da muka je wurin su zaka ganin su an fara nuna wani haushi cewa gwamnati bai musu komai ba kuma wanda su suke yi mu muna so mu hana so mun dawo state ne muka ga ma state ya yi forming security committee wanda mu muke ga ma security committee din wuraren da illegal miners din da suke bin su ana koren su. So yanzu zan iya ga maka cewa mun dan samu sauki, amma har yanzu akwai wanda basu bari ba. Don wani lokaci ko ba su je wurin da dana ma ka gan da dare sun shiga wuri, amma muna gaya musu ko yomi muna da committee da ke bin su, mu je mu gaya musu cewa in suna so su ci gaba da wannan aiki dole su je su yi forming association, za su register the state kafin su je federal ministry.
Na'am, to amma honorable yanzu kaman ita a iya cewa kaman gwamnatin jihar Niger ko kuma al'umman Niger suna cin amfanin wannan ma'adanan da Allah ya ba Niger din a hukumance.
A hukumance gaskiya abinda gwamnatin Niger yana iya samu a hannunsu. Kuma bayin da tax wanda ma'aikatan da suke aiki a cikin ma'adanan ga ya kamata su ma.
Na wato bai kamata ya abinda ake samu ba wani abu mai yawa ba ne ba kenan.
Wani abu mai yawa ba ne, ba wani abu a kai gafi ba. Shine ina iya gaya maka wannan.
Na'am.
Amma har yanzu muna bi muna gaya musu su zo su yi register da state, don state ya sanar da su.
To masu aikin ma'adanan a jihar Niger dai sun ce matsalar rashin tsaron ita ce babbar barazana gare su. Kamar yadda shugaban kungiyar masu aikin haƙar ma'adanan a jihar Niger, Honorable Muhammad SD Mambo ya yi ƙarin bayani.
Amma yawancin abubuwan da ke faruwa a yanzu nan, wannan barazana na tsaro ya sa yawancin abubuwa na harkar ma'adani ya yi tsaye tak, saboda investors da za su zo suna tsoro wuri is not conducive for them to go aiki. Kokarantar mu fa waɗannan masu manyan takalman ba wai kyale mu suke yi ba. Akwai membobin mu da suke da akan ji an dauka a ce a kawo kudin fansa da sauransu, duka dai abubuwa dai daban-daban, amma da yake Allah ya riga tsare ka tsare ya sa hanyar cin abincinka ne gidan diga ba yanda za a yi ka kauce mata. Wannan lokaci kana nan kana taka tsantsan.
Na'am.
Kanzo wannan bayani da zan maka kenan.
Na'am, to Alhaji Mambo, akwai korafin da ita gwamnati ke yi cewa akwai waɗanda ke bijire ma dokoki, ba su yin kungiyoyin da za su kai ga a ba su license sai su je suna yin illegal. Akwai su a cikin ku?
Ai, mu idan ka ji an ce maka Miners Association of Nigeria gaba daya, ba zan ce babu su a ƙasa ba. Akwai waɗanda kan yi wannan a ƙasa, amma kafin ka zama memba na ainihin kungiyar akan ma'adanai sai in kana da lasin kana da kamfani. Na biyu kuma a nan ta fannin gwamnati, maybe especially wanda hakkin ya rataya shine gwamnatin tarayya, muna da ƙaranci yanzu haka. Ko za ka je Ministry of Mines walau na state walau na federal, ba inda za ka iya zuwa ka ce yanzu gashi ka samu excavator equipment da za ka yi wannan aiki. Sai koda za ka yi haya ne sai an ji an yi ta nema.
Najeriya dai na fama da dubban matasan da suka kammala karatu da ma waɗanda ba su kammala karatun ba amma ba su da aikin yi. Masanin harkokin tattalin arziki kuma kwamishinan kuɗi na jihar Niger, Muhammad Zakari, ya ce tun bayan ɓarkewar cutar corona har yanzu jama'a ba su gama warwarewa ba a Najeriya.
Walwalar jama'a an samu, amma walwalar shanin arziki a hankali yake zuwa, bai zo isasshe yadda muke tsammani ba. Kuma a ainihin gaskiya masu da kididdiga suna dubin zai kai baki kafin a ce an dan walwale yasu.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma sai labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar.
Wasanni a takaice.
Soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda karshen makon jiya ne aka zo karshen kwambalar hawa Super League Professional ta kullon kafa ta kasar ta jamhuriyar Nijar a garin Maradi, inda kungiyoyi 20 da suka fafata a rukunna biyu ya bada sakamako kamar haka. Rukuni guda GS Club Adar ta jihar Tawa ta kasance zakara, yanda rukuni na biyu Akuka na Football Club ta Arlit jihar Agades ta kasance shagaba, abinda ya sa kungiyoyin biyu karawa wasan karshe, inda
da GS Club Adarta Tawa ta hankade a kokana ta Arlit ta jihar Agadez da cibiyu da nema abin da yasa GS Club Adarta jihar Tawa zama zakarin rukuni na daya na kwallon kafa na jamhuriyar Niger na bana kuma wannan na nuna cewa kungiyoyin biyu a kokana Football Club da GS Adarta Tawa sun kai ga shiga wasannin teburin kwallon kafa na Super League Professional ta jamhuriyar Niger kenan a daya hannu yanzu haka kungiyoyin kwallon kafa guda 8 da ke wakiltar jagohin Niger baki daya da kuma su kasance zama zakaru a tankade da rairaya na rukuni na biyu na kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar Niger cikin jagohin su suna ci a birnin Zandar suna fafatawa domin tantance kungiyoyi guda biyu da za su buga rukuni na farko ko Premier Division na kwallon kafa na jamhuriyar Niger a Badi inda AS Beka ta birnin Kwanni ke wakiltar jihar Tawa a wannan kwambalar ta bana idan muka lega kasar Misira ko kasar Egypt kungiyar kullun kafa kasar ta lefara wanda Egypt ta nuna rashin jin dadin ta game da ana dan wasanta da club din kullun kafa na Ingila Liverpool yayi cewa da Mohamed Salah domin halartar wasannin Olympic a kasar Japan domin a cewar club din nasa na Liverpool da zaran dan wasan ya shiga waɗannan wasannin na Olympic to lalle in kungiyar sa ta kai wasan karshe mako guda ne kawai zai samu domin soma shiga wasan Premier League na Ingila abinda ya sa kungiyar cewa ba za ta dauki wannan kasadar ba kungiyoyin kwallon kafa da dama na Turai dai su hana ƴan wasan su shiga waɗannan wasannin kwallon kafa na Olympic na bana walau saboda allobar coronavirus walau saboda matsaccen lokacin kammala wasannin na Olympic da tashin wasannin kwallon kafa na League na Turai na kakar wasannin kwallon kafa na shirin kamawa a wasannin kwallon kafa na Copa America na Latin America kungiyar kwallon kafa ta kasar Brazil ta kai wasan karshe inda ta shammaci kasar Peru a daren jiya da ci 1 da nema yayin da kungiyar kwallon kafa ta Argentina za ta kara da Colombia domin tantance kungiyar da za ta kara da Brazil a wasan karshe na waɗannan wasannin kwallon kafa na Latin America Copa America da ke wakana zuwa kasar Brazil a kofin kasashen Turai na kwallon kafa kuwa a dazun nan ne aka kammala wasan kusan na karshe tsakanin kasar Italia da kasar Spain yayin da a gobe Laraba kasar Ingila za ta kara da kasar Denmark domin tantance kowace daga cikin su ne za ta kai wasan karshe a ci gaba da tseren keke mafi farin jini na duniya na Tour de France dan kasar Colombia Tadej Pogacar ne ke kan gaba yanzu haka na biyu shine Ben O'Connor dan kasar Australia na uku shine Rigoberto Urán dan kasar Ukraine ita ku Sky Brown ita ce yar kasar Ingila mafi karamcin shekaru da za ta shiga wasannin Olympic yar shekaru 13 yayin da Hande Zaza yar kasar Syria ce yar wasar tennis ta teburi yar shekaru 11 za ta kasance mafi karamcin yar wasa mai kankanin shekaru a waɗannan wasannin Olympic na kasar Japan waɗanda za a soma zuwa ƙarshen wannan wata na Yuli idan Allah ya kai mu Haruna Mammane Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Abeja Haruna Mammane Bako yanzu ko Hanifa ta dawo mana da takaitaccen labaran duniya
Adadin waɗanda suka mutu a wajen da aka samu rushewar gini a jihar Florida ya kai 32 a yau Talata inda aka sake gano gawarwaki guda 4 daga cikin ginin da ya rushe har zuwa yanzu akwai mutane 113 da ba a gano ba ma'aikata suna ci gaba da tono cikin birabizai da ya rage a ginin da ya rushe mai hawa 12 asusun tallafawa ƙananan yara UNICEF ta ce yara miliyan 4.5 a Sudan ta kudu suna fuskantar tashe-tashen hankula sannan ta ce kungiyar tana buƙatar ƙarin tallafin kuɗi domin taimakawa sanarwar tana zuwa ne daidai lokacin da ake murnar cika shekara 10 da samun ƴancin ƙasar kungiyar ta ambaci yaƙi ambaliyar ruwa fari da kuma matsalar tattalin arziki a matsayin manyan matsalolin ƙasar ta ƙara da cewa yarjejeniyar zaman lafiya da aka yi na baya-bayan nan kaɗan ne kawai aka aiwatar
kamar sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da ke da wani sabbin rahotanni a wani sabon shiri yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti
sai kuma injiniyanmu na wannan daren Baba Yako Makiri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Salamu alaikum.